Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 20 ga watan Janairu. Cikin shirin za a ji cewa an sace wani likita da daren jiya a garamar hukumar Toro ta jihar Bauchi, har dan sake cewa
an sace wa mana a daren yau karfe 12 na dare kidnappers sun shigo gidan masu hankiwa abin da suka yi ba su san dauke shi sun ce.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemonu Barma ke gabatarwa. Za a ji sharhin gerundun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan kira kuna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta gargadi Rasha cewa ita da kawayenta za su mayar da martani mai tsanani da ci gaba da tsangwamar kasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rashar mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diplomasiya domin warware rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a jiya Laraba. Mun yi wa Rasha ta yin wani bayyanannen zaɓi, wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diflomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun, a lafazin Blinken yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin muryar Amurka a gabashin Turai Miroslava Gongats. Tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa, shi da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, Sakatare Blinken ya ce Rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi, sannan ta girke sojoji kusan 100,000 a bakin iyakar Ukraine waɗanda za a iya rubanya adadin su cikin kankanin lokaci na bada umarni. Blinken ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da agazawa Ukraine da kayayyaki, inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba. A halin da ake ciki kuma, wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba Biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Bisa tarihi, fara yaƙi yana da sauƙi, amma kawo ƙarshen shi yana da wuya. Shi yasa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban Rasha Vladimir Putin mamaye Ukraine. A ta bakin Sanata John Cornyn, yayin wani taron manema labarai jiya a yaginin majalisa na Capitol Hill. Haka kuma alƙawuran da aka yi wa Ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata Putin ba. Kada a yi kuskuren fahimtar lamarin. Burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shi ne mu dakatar da Putin, sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye Ukraine, kamar yadda Cornyn ya ƙara tsokaci. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da 'yan wasu ƙasashen yamma a 'yan asalin Iran waɗanda Iran ɗin ta ke tsare da su. Barry Rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a Twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya Laraba a wajen otel ɗin Palace Coburg da ke birnin Vienna, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfaɗo da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri, wanda a takaice ake kira da JCPOA, wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015 inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya. A madadin hakan, ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan kasashe suka kakaba mata. A jiya da safe, Rosen ya isa birnin Vienna ta jirgin sama daga birnin New York. Yana cikin Amurkawa 52 waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a Tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin Amurka a 1979 lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hanɓarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan Amurka.
To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi Najeriya, inda wasu da ake kyautata zaton masu sace mutane ne ko yan ta'adda, kamar yadda gwamnatin Najeriya ta ayyana su suka sace wani likita a garin Pingel na karamar hukumar Toro. Daga Bauchi ga Abdulhamid Muhammad da cikakken rahoton.
Likitan da aka sace mai suna Alhaji Hamza ma'aikacin gwamnati ne, aka shiga cikin gidansa aka fito da shi da karfi a bayan da suka gudanar da harbe-harbe. Na sami damar tattaunawa da dan mutumin da aka sace da kuma mai gadin asibitin domin neman ƙarin bayani.
Da farko sunana Mubarak Alhaji Hamza a Pingel. An ɗauki wa bana kamar haka a daren yau karfe 12 na dare.
Su wane ne suka ɗauke shi?
Kidnappers.
To suka shigo gidanku?
Sun shigo gidanmu sun yi burkice burkicen kaki, sun ɗibo abin da suka ɗiba, sun mana sarƙar kuma sun ɗauke shi sun tafi.
To shi babanku nan menene sana'arsa?
Shi likita ne, likitan ƙauyen ne da aka zo aka ɗauke shi.
Likita ne mai zaman kansa ne ko na gwamnati?
A na gwamnati ne.
Sun shigo da bindigogi ne?
Sun shigo da bindigogi, sun harba harba abta sun gada sun tafi da shi. Da mai gadi?
Da mai gadi?
Ni ne Haruna Ya'u.
To
ni ne yake kula da asibitin Pingel. To shi ne da suka fito da shi daga gida yanzu suna buga mana kofa a inda nake, amma muryansa ne yake ce min Malaru na kabuɗe, ana yi da akai akai. To kafin wani lokaci da suka saƙo tambari da suka doki kofa, suka lankwasa kofan shi ne maza na buɗe, da suka gwada min bindiga ne kuma na kwanta ƙasa.
Asibitin yana haɗe ne da gidansa?
Eh, daman ga gidan shi ne ga asibitin kusa da kusa ne.
To sun nemi wani kuɗin fansa ne ko kuma dai yaya sun tafi kawai ba wani bayan?
Yanzu sun tafi da yadda suke kira ba.
Ko wasu wanda suke yi masa barazana ne?
Ta yi kimanin kusan ɗan watanni haka, wata takwas zuwa wata shida haka, an taɓa rubuta masa takarda aka ajiye a shafi ya ba da wani akan da wani kuɗi da suke bukata a ajiye musu. To imma su ne, imma wasu ne shi ne ba mu sani ba, mata fuskantar ne barazana irin wannan a ɗan wannan wani.
Wurin da kuke ɗin babu kamar jami'an tsaro ne a wajen?
Eh, akwai jami'an tsaro na polis da soja, amma suna gadin chinonin da suke garin.
Mutanen China?
Yawa, eh, wanda suke aikin ma'adanai ba.
To ku ba ku yi kwalala ba, sun kawo muku ɗauki ne?
Eh, to ka san mu muna gefe ne tsakaninmu da rata, ka fi shanin karkara. Wannan tsakaninmu da rata sosai.
To yanzu kun kai rahoto mai 'yan sanda?
An fara ma sarkin Pingel, ana kokarin a je a sanar da 'yan sanda. Yau an fara mai gunduman ma. To da yake abu ne na waya, an fara ma sarki, sarki ya buga mai gunduma a Gumau. Mai gunduma kuma ba zai yi kafa gwiwa ba, zai je sanar da 'yan sanda insha Allah.
Bayani kenan daga bakin ɗan Alhaji Hamza, likitan da aka sace da kuma mai gadinsa, Abdulhamid Muhammad, mura Amurka. Daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa cewa shekara guda da ya yi a kan mulki ya ga abin da ya kira ƙalubale da kuma gagarumin ci gaba, yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a Fadar White House. Shugaban ya fara da faɗin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata, ya kuma ba da misali da ƙaruwar Amurka da suka karɓi allurar rigakafin COVID-19, cutar da coronavirus take haddasawa. Ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin Amurka wan ya ragu sosai. Biden ya ce kamata ya yi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen COVID-19 fiye da haka, amma yanzu muna yi fiye da hakan. Laraba ta kasance rana ce da Amurkawa za su fara odar abin gwajin COVID-19 na kyauta. Ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya Laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa amma da alama kila hakarsu ba za ta cimma ruwa ba. Yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai 100, babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar Republican za su ba da goyon baya ga shirin, wanda zai ba da damar rika saka idanu a zaben kasa gaba daya domin a canza sabbin dokokin zabe waɗanda aka zarta a majalisun jihohi 19 na jam'iyyar Republican.
Da Hanifa Kabir Isa ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu saurare, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don a saurari shirye-shiryen mu. Kafin mu ci gaba, a saurari wannan.
Na salla fa
yanzu kuma lokaci yayi da zan za ku dan gefe guda Salamu Munbarma ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Bayan bayanan da aka ji daga shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya a shirin mu da ya gabata, a yau ma za mu ci gaba da sauraron shugabannin na kasassun Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya zanta da Yarima Suleiman Ibrahim, wanda ke jagorancin wata kungiyar da ke fafutukar samar da zaman lafiya, wacce ainihi aka kafa sakamakon lura da lalacewar al'amuran tsaro a arewa.
Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar Northern Nigeria Disability Forum. Ya nazarinmu karfin bindiga ko kuma wani hikima ta soja baya kawo ƙarshen ta'addanci da ake fama da shi a arewa, da wannan bindiga ko kuma jami'an tsaro su kaɗai za su iya ba da gudunmawa ko su kawo ƙarshen ta'addanci a arewa. Da a yanzu jihar Maiduguri ko Zamfara ko kuma Sokoto ba za ka dinga samun wannan in ta'adda ba. Shi yasa muka yi nazari a matsayinmu na mutane masu bukata na musamman mu samar da wata kungiya wadda aikin ta shine kawai taimaka ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocinmu na arewa da za mu ba da gudunmawa a harkar tsaro. Mun shirya za mu yi taro ranar 26 ga watan da ya gabata, to amma mun rubuta wasu takardu zuwa ga gwamnatocinmu na arewa. Saboda yanayin aiki ba mu samu wani bayani daga gare su ba, wannan shi yasa muka daga taron. Kuma muna son mu yi amfani da wannan dama mu sanar da wayannan gwamnonin arewa mu cewa ba wai akwai gazawa a gujin yanayin aikin da suke ba, amma lalle a ce sun samu mutane masu bukata na musamman harkar tsaro, domin harkar tsaro harka ne wanda yake da bukatar lalle a samu mutane masu bukata na musamman. Idan har a jihar Katsina za a iya samu wani mai bukata na musamman hadin baki da shi a cikin wannan ko garkuwa da mutane, to ya kamata a ce an samu mutane masu bukata na musamman wanda su ba da gudunmawa sosai da sosai.
Wato ma'ana a jihar Katsina an samu wani wanda mai bukata ta musamman ne da yake ya shiga cikin abubuwan da basu dace ba.
Gaskiya ne, muna son mu tabbatar ma da gwamnati shine wannan lalura ne kawai irin namu, amma kuma halayyarsa da zuciyarsa ba irin namu bane. Dima duk inda aka san mai bukata na musamman mutum ne wanda yake da tausayi, wanda kuma yake tausaya mai, wanda kuma yake da daraja a gujin Ubangiji Subhanahu Wata'ala, amma aka samu wannan akasi. So da haka duk inda ga mutane masu bukata na musamman kada dinga daukan su kai a matsayin mutane ne kamar wancan mutum. Shi yasa muka fito da karfin gwiwa da izinin Allah za mu ba da gudunmawa fiye da gudunmawan da jami'an tsaro suke bayarwa. Domin wannan kungiya kamar da na ga muka a shirye muke, za mu bi makarantu na Islamiyya domin mu tabbatar da cewa ana shirya taruka na addu'a, sannan kuma za mu dinga wayar da kan mutane a harkar muhimmancin zaman lafiya da kuma illar ta'addanci. Kawai abinda muke bukata da gwamnoninmu na arewa wadda takardunmu suke gabansu su yi kokarin su amince da abinda muka turo musu domin tabbatar da wannan abubuwan da muka shirya, domin mu mun zo mu ne mu taimaka musu kuma mu taimakawa ƙasarmu. Kuma gwamnatin tarayya dole mu yaba mata sosai da sosai, saboda a ƙarƙashin ministan yan sanda Muhammad Maigari Mengadi ya gamsu da abin da muka dauko. Sai dai kawai ƙarin bayani shine akwai ministan tsaro sun gagara su gane cewa harkar tsaro harka ne wanda ya shafi kowa, domin har yanzu wasu suna da rashin wayewa akan harkar da aikin da muke son mu yi. So da haka shi yasa muke kokarin mu tabbatar ma da duniya cewa yau mutane masu bukata na musamman sun zo su ba da gudunmawa sa harkar tsaro. Ku kada dinga daukar mu kai a matsayin wanda an ga mu kai kullun sai an taimaka muna. Mu ma mun zo mu taimaka ma kasar mu, tunda mu ma 'yan kasa ne masu daraja.
Yarima Suleiman, akwai tazo abin da ka faɗa wanda watakila ya ɗauki hankali. Kace za ku ba da gudunmawa fiye da ta jami'an tsaro.
Wani da gaske.
Eh, kai ƙarin bayani me kake nufi?
Abin da nake nufi shine shi jami'an tsaro abin da yake tinkawo da shi shine dabaru da kuma mukamin da yake hannunsa. mu kuma abin da muka yarda da shi shine mu je mu yi addu'a mu rufe kanmu da mu da musulman mu da abokanan zaman mu ma'ana krista mu je mu zauna mu ci gaba da addu'a kuma sanin ka ne sanin kowa ne shine ko mutum da bai da addini ya san addu'a yana daga cikin makamin mumini ai wayannan jami'an tsaron suna da makamai daban-daban haka kuma wayannan yan ta'adda suna da makamai daban-daban to amma idan ka duba karfin addu'an mu yafi wannan makaman da yake hannun wayannan yan ta'adda to kaga akwai kuma wasu dabaru wanda ba a magana bane wanda zamu zo mu ce ga inda zamu yi mu da abin da muke da bukata gare su shine su kira mu su zauna da mu idan aka samu ta'addanci mutane masu bukata na musamman sun fi shiga wannan matsalar in kuma aka samu zaman lafiya mutane masu lafiya sun fi mu morewa
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakonmu Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar nakasassun arewa da wakilin sashen Hausa Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ni Sule Mumuni barma da dukkan abokan aiki ke muku fatan alheri
to gaida Suleiman yanzu kuma sai Redwan Abbas da ke zuwa da sharhin jaridun Ghana
da Herald yau da mu so masharhin jaridun kuma labarin da tafi ba muhimmanci shine manajojin JNPC sun fallasa furata mazayin wanda ke aiki a wajen kasafin kudin kasar jaridar ta ce rancen kudi dala miliyan 165 na Cayman Island Phone Company bai samu amincewar majalisar dokoki ba jaridar ta da Herald ta gabatar da bincike akan yadda ministan kudi Ikeno Purata ya bada amenchi wararanchi ga Freddy Blade kiki sapon don susayi kadara jubili daga Occidental Kruparpa na kampanin da aka yu registare sunan Cayman Island wanda aki kira jubili oil holdings. Saiku majari da Daily Graphic wachi tafibai wa wana labaren na muhimmanchi atu fosen ya nunechi warabashi delaipi kuma ambashi bilin Ghana Cedi million uku jaridar ta nuna cewa tsohon muƙaddashin ministan kuɗi Dr. Kessel Atiforsen ya nuna cewa ko kadan bashi da lefin jawo wa kasar hasarar kuɗi fan turai miliyan 2.37 ga kasar wurin sayan mototin ambalan ambashi beli na kudi Ghana Cedi million uku a babban kotu na Accra da ainihin jasiri fiyarsa wa asari Bucciki jagoranta tattalin arzikin kasar bashi cikin mummunar hali ministar kudi ne ke ƙaryata rahoton na Bloomberg jaridar Ghana Times ce ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar ministan kudi ya baiwa masu zuba jari na kasar nan tabbaci cewa ginshikan tattalin arzikin kasar Ghana na nan daram dakau kuma suna ƙara inganta ba su fada cikin matsi na tattalin arziki ko kuma dogaro ba ya nuna cewa duda kalubalen da duniya take fuskanta wadda cutar COVID-19 ta jawo kasar ba ta fuskantar wani koma baya na irin ragowar kuɗi take da shi da kuma sauran wato koma baya kamar yadda gidajen jaridu ke rawaituwa wani jawabi da aka gabatar ta sashin hurɗar jama'a na ma'aikatar ajiya ya sifatta ainihin rahoton na Bloomberg da ke faɗan cewar bashin kasar Ghana na ƙara tsananta zuwa mawuyacin hali yayin da masu zuba jari ke ƙara ƙasa samun hankuri a matsayin mai rudarwa da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na Muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su saurare kan kira waya kuna aje mana
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana dan Lamijoja kagara jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan kagara abin da ya tashi daga Tagina zuwa Fondogari zuwa Benin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa. da gaskiya motsin sun yanke bi ba sa ji kuma yan ta da sun wasu an shi wannan hanyoyin nan ba wanda ya isa ya bi hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna ko zuwa Kuntuwa sai dai ya bi Tamina. To Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki kada ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum sashin Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i wanda ba mu da wayan sunan ma sai nuna magani sai dai Allah. Sai ha dukkan Allah mu da sokor sai an kashe mutum an dauke mutum. Amma an to an mai doka an ce ana kan matakin da zamu kare kanmu. Arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina yake mutane su kare kansu kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kaskanci ina roƙon Allah shi nuna magani shin ana nufin gwamnati ba ta son talaka sai an ta tashi siyasa ta tawo tana jiya ta ta ce tana so mai ba ta ba shi tsaro ba ta bar cikin bala'i da kaskanci ta kashe mai tsaya ta kashe yan uwanmu da zubacin ya ce da aka da ya'yan mutane gwamnati kan naji tana zai ta ki magani ne amfanin gwamnati ba ta kare haƙƙin talaka da dukiya ta.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana dai Alhaji Musa Amerikar Suya daga Kebbi Najeriya mazobi Bori. Ya Allah muna roƙonka Allah ya Allah muna neman taimakon ka da agajin ka Allah da kisan ka Allah waɗanne yan ta'adda da sun ka'ada neman Najeriya saboda akwai wasu matsaya Allah waɗanda ba sa cikin gwamnatin nan waɗanda gwamnatin nan ta hana musu jin daɗi su hanan daga cikin majami'an gwamnati ne a can da to sun shiga wani hali yanzu su kuma suna son su rama ta fannin ta'addanci hana mutanen arewacin jin daɗi su hana ma gwamnatin tarayya jin daɗi. To ya Allah muna roƙonka ga duk wanda a ta hannu ba mu waɗa sunan kowa yi ba ya Allah muna neman Allah ka kisan mu na gare su bala'in nan da kanka ya mu kasan mu da wasu al'umma Allah ka bar shi ta kawunan akwai na da kiddan nan ci duk abin da mutum ya aikata a kasan mu zai kuma a kansa insha Allah a ranar gobe kiyama. Allah ya kyale ta a nan duniya gobe lahira Allah ba zai kyale ta ba da irin lalurar al'amuran da ka sa musu da ka sa al'umma.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
An ji cewa gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Iran da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsalambar ganin an ci mai yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da 'yan wasu ƙasashen yamma 'yan asalin Iran waɗanda Iran ɗin take tsare da su.
To masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa ce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Salman Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Ka Stalin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima wasu lokaci.